بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتون دمكينا لساف مصباح السالك تكن فيكهم مذهبا مالكية من رياء باب أصول الدين وما يجب على المكلف وتضام تاشي عنا باب أصول الدين باب ديكي بياني أكان أكلين الدين نانت أصول الدين شيني أبن ديشا في عقيدة وتابن ديشا في توهيدي دواني أبو دزاء قيامك الدين إما أبن ديشا في عقيدة بني توريشي نينا عقيدة دين عقيدة إتتي أكلي don in bata samu zama ba to kuma sauran abubuwa ba za su samu gurbin zama ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da ya a Makka shekara 13 duk yana tabbatar da aqida ne a cikin shari'o'i, sallah ne kawai aka wajabta wato yana garin Makka, amma ya tsaya ne tabbatar da tauhidi ya gyara wa al'umma imanin su. Hakanan dukkan ayoyin da suka sauka suna bayani akan tauhidi ko ba da kissoshi na annabawan da suka gabata da al'ummatansu don ya sa mutum ya yi imani ko ya tabbatar masa da imaninsa. To malamin fiqihu galibi magabata sukan idan sun yi littafin fiqihu kuma sukan masa shimfiɗa da abin da ya shafi aqida, sai an ma bayanin aqida sannan a shiga fiqihu din. To wanda suka yi talifi akan aqida kawai za ka samu a cikin mazhabobi ba su da yawa, musamman abin da ya shafi mazhaban malikiya. To amma akan yi shimfiɗa da wato ainihin aqida din kafin a yi bayanin fiqhu din. Shi wannan mai nizawa salik ya yi, hakanan ibnu rushd a manzumarsa ya yi, da kuma ibnu ashir da ainihin mai risala shi mai iziya a tan ƙarshe je ya sa aqida din. To amma dukkanin waɗanda suka yi talifi ko kuma suka yi sa aqida a cikin littattafan fiqhu na mazhaban malikiya babu wanda aqida ta 100% ta ahlus sunna sai risala, wato risalan ibnu abi zaid al-qirawani, saboda da daddin malami ne shekara 1000 da wani abu da rasuwansa lokacin ba gurbata abubuwan da yawa ba. To amma sauran akwai abubuwa da yawa ko kuma galibin sa aqidan ahlus sunna ne, amma akwai abubuwan da ake samu kuma wanda yana sabawa ahlus sunna ne, wato an gina ne akan aqidan ash'ari, aqidan ash'ariyya abul hasan al-ash'ari. Shi kuma abul hasan al-ash'ari da yana mazhaban mu'tazila ne, sai ya fahimci suna bata sai ya bar wannan mazhaban, sai ya dawo mazhaban kullabiyya wani malamin sa ya fita daga mu'tazila, amma bai shiga aqidan ahlus sunna gaba ɗaya ba, sai ya tsaya tsakatsaki tace aqidan ash'ariyya. To aqidan ash'ariyya da maturidiyya su ne suka fi kusa da aqidan ahlus sunna. Galibi abinda suke da suka kawo aqidan su ya dace da ahlus sunna sai wasu abubuwa wanda ba za a rasa ba. To sai yake wannan mazhaba ta kullabiyya sai ta shahara da sunansa fiye da sunan malamin sa din, shine ash'ariyya, ake cewa aqidan ash'ariyya. Misali ibnu ashir yana cewa fi aqdi ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junayd saliki, shi ma wannan zamu zo inda ya faɗi haka. To daga baya tafiya na tafiya sai ya gano akwai matsaloli a fi abin nan a mazhaban kullabiyya ta aqida, sai kuma ya bar wannan mazhaba din ya kai dawo mazhaban ahlus sunna wal jama'a, sai wallafa wani tafin sa al-ibana an usulid diyana, wannan ya bayyana cewa ya bar dukkan wayancan mazhabobin yanzu ya dawo aqida wato ta ahlus sunna ita ce aqidan imam ahmad, ya nassanta cewa ya dawo akan aqidan imam ahmad wato a babin tauhidi da babin aqida. Shi kuma imam ahmad babu saɓani a tsakaninsa da al'imam malik da al'imam abu hanifa da al'imam wato ash-shafi'i, dukkaninsu aqidansu iri ɗaya ne, babu bambanci a babin aqida, a fiqihu ne suka saba. To in ka ga wani abu a cikin littattafin fiqihun waɗannan mazhabobi guda hudu, mazhaban hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanbaliya, wani abu da ya saba wa aqidan ahlus sunna wal jama'a, to ba su wa'innan shugabannin mazhaban ba ne suka sa su ko suka sa wa'innan abubuwan ba, a'a wani ne ya shigar da irin wa'innan aqidan a cikin littattafin mazhabansu, saboda inda yake rayuwa irin wannan mazhaban ake a aqida duk da cewa a fiqihu kuma ga irin mazhaban da ake. To galibi sai ake samun waɗanda suke bin wayannan mazhabobin da yawan su in ba magabata ba, sai ka samu kuma aqidan da suke bi tana sabawa aqidan shugabannin mazhabani. Sai ga mutum yana mazhaban Shafi'iyya aqidan sa kuma ba irin ta Imam Shafi'i ba. Yana mazhaban Hanbaliya aqidan sa kuma ba irin ta Imam Ahmad ba. Yana mazhaban Hanafiya aqidan sa ba irin ta Imam Abu Hanifa ba. Yana Malikiya aqidan sa ba irin ta al-Imam Malik ba. Amma dukkanin su gaba ɗayan su mazhaban su iri ɗaya ne, ita ce mazhaban wato Ahlus Sunna wal Jama'a. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da aka tambaye shi dangane da aqidan sa bayan yayi bayani, yace ita ce kuma mazhaban dukkanin wayannan mutane guda ɗaya guda hudu, wato dukkanin wayannan a'imma shugabannin addini guda hudu, ita ce irin mazhaban su. Yace ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كله لمذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأطر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابو حنيفه ثم وابي حنيفه ثم احمد ينقل فان اتبعت طريقهم فموفق وان ابتدعت فما عليك مؤول ليجمع بيان عقيده قال السنه في هذا اعتقاد الشافعي ومالك وانا شيني عقيده امام الشافعي وامام مالك وابي حنيفه كما شيني عقيده امام ابو حنيفه ثم احمد ينقل sannan Imam Ahmad shi ma ya dauko wannan aqidan daga wayannan shugabanni da suka gabata guda uku. Yace fa in tabata sabilahum fa muwaffaqun, in ka bi hanyar su ta a aqida, ka bi hanyar shugabannin nan guda hudu na addini a aqida, to ka dace kai ne wanda kake akan aqida ta gaskiya. Wa in tadata, in kuma ka kirkiro naka daban ko ne ya kirkiro maka wasu aqidu munana ka rungume su, to fa ma alayka muawwalu, baka da madogara, baka da madogara don baka kan aqidan wanda suke magabata su ne salafus salih. Saboda haka duk abin da aka gani sabanin aqida ta gaskiya ko ta ahlus sunna fillit ta tafiyan wayannan mazhabobin, to ba wai su ne suka sa a ciki ba kuma ba aqidan su bane, wani ne ya shigar da abin da ba shi bane. Mala yace babu usulul din, babin aqida shine malan usulul din. Duk inda aka ce usulul din ana nufin abin da ya shafi aqida. Man ce usulul fiqh kuma ana nufin inda ake dauko fiqihu. Yace wa ma yajibu ala al-mukallaf, da abun da yake wajaba akan baligi mai hankali. Al-mukallaf ba al-mukallif ba, in kace al-mukallif kai kuskure, al-mukallif huwa Allah, Allah shine mai kallafa wa kowa ya wajabta masa abu. Al-mukallaf wanda aka tsora masa wani aiki mai wahala, don ma'khuzu ne min al-kulfa wa huwa al-mashaqqa, shine wahala. Saboda haka at-taklifu shine ilzamu ma fihi alkulfa, alizim ta maka abinda akwai wahala a cikin sa, kaman sallah, azumi, zakka, aikin haji da sauransu, wanda shi ake cewa taklifi. To in an ce mukallaf wanda aka lizimta masa ayyuka masu wahala, wato shine abinda ya shafi addinin musulunci gaba daya. To abinda mukallaf, mun yi bayanin sa, baligi mai hankali, kar ya zama mahaukaci ba mukallaf bane, sannan wanda yake yaro shi ma ba mukallaf bane, saboda haka dole sai ya zama baligi. Kuma mun yi bayanin alamatul bulugh, alamomin balaga, mutum yayi mafarki ko gashin gaba ya fito masa, in mace ce ta yi haila ko ta dau ciki, ko kuma ko mace ko namiji wato ya kai shekara 15. Idan an samu wannan, an samu alamomi na balaga, mun yi bayanin su satin da ya gabata tare da dalilai. To wannan ba min zai mana bayani akan aqida da abin da ya wajaba akan baligi yayi itikadin sa. Sai mala yace awwalu wajibin alal mukallafi ma'rifatul lahi yaqinan fa'rifi, wato awwalu wajibin, farkon wajibi alal mukallafi, abita baligi wanda yake mai hankali, baligi mai hankali, farkon abun da yake wajaba a kansa ma'rifatul lahi sanin Allah yaqinan abita yaqini fa'rifi ka san wannan wato mutun ya san Allah subhanahu wa ta'ala kuma sani na yaqini wato baka shakka cewa ubangiji ta'ala akwai shi sannan kuma babu abun bautawa daga siyafe shi kai tauhidi wannan shine abu na farko ma'rifatul lahi sanin Allah yaqinan tare da yaqini ba tare da shakka ba don ubangiji ta'ala ya ce afillahi shakkun fatiris samawati wal ardh akwai shakka dangane da samuwar Allah da kade ta kansa wanda shine ya halitta samai da kasai ma'anan sa babu shakka wannan istifhami ne takriri ma'ana la shakka babu shakka ko kuma inkari istifhami ne inkari ai la shakka fi wujudillahi wa fi wahdaniyatihi babu shakka wajen samuwar Allah da kuma kade ta kansa don shine ma ya kirkiri halittar samai da kasai to sanin Allah subhanahu wa ta'ala shine farkon abun da ya wajaba akan kowa shine farkon wajibi shi yasa mai alari ma yake cewa na awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani dole ka gyara imaninka ubangiji ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum fa'alam kai sani annahu yanda lamarin da shanin yake la ilaha illa Allah babu ambota da gaskiya sai Allah to kaga yana ka ce ka sani kinan ka samu yaqini shine ma'anan fa'alam ka tayaqqan ka zama kana da yaqini dole sai an samu wannan shi yasa Imam al-Bukhari ya babu yace babun al-ilmu qawla qabla al-qawli wal-amal wannan babu yana bayanin dole ne ka samu ilimi kafin ka faɗi wani abu na ibada ko ka aikata shi sai ya kawo wannan ayan wanda take magana akan wato abin da ya shafi sanin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah kai sani sani ne yaqini babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma daga nan sai aka ce ka nemi gafaran zunubanka da zunuban mu'minai maza da mu'minai mata Allah ta'ala ya san jujjuyawan da muke yi a rayuwarmu da kuma inda muke komawa mu kwanta ko kuma inda za mu koma idan an yi tashin alƙiyama kenan sai an san Allah sannan ake yin aiki sannan ubangiji ta'ala ya faɗakar da mu kuma makomarmu wato ubangiji abin nan lahira ne inda za a yi mana hisabi farkon abin da yake akan baligi shine ya san Allah subhanahu wa ta'ala shine farkon wajibi abin da ake cewa wajibi shine ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam abin da Allah ta'ala ya yi umurni da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fiskan ilzami wato cewa dole kai wannan abu wajibi ne kai shi wannan shi ake cewa wajibi sannan hukuncinsa kuma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi idan kai za a baka lada in ka bari kuma za a maka hukuba kenan duk wanda bai san Allah ba subhanahu wa ta'ala to akwai hukuba kuma da take jiransa wajibi mutum ya san Allah cewa makadaici ne shi kadai ne ya cancanci abota masa shi kadai ba wanda ya cancanci abota masa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kuma haka nan qul huwallahu ahad Allah ta'ala makadaici ne saboda muhimmancin sanin Allah subhanahu wa ta'ala sai zama mutum a kabarinsa abinda za a fara tambayansa shine man rabbuka dan tambayoyin kabari guda uku ne man rabbuka wane ne ubangijinka wane ne mahaliccinka wane ne abun bautanka sai kai bayanin cewa Allah ta'ala shine kawai abun bauta shine abun bauta na sannan sai a tambaye ka ma dinuka menene addininka sannan wa man nabiyuka wane ne annabinka wannan tambayoyi guda uku a kabari kowa sai an masa su kenan addinin ya kunshi abubuwa guda uku nan ko sanin abubuwa guda uku ka san Allah ka san addininka ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da za a karanta na ilimi to kuma in ma ya zama shimfuda na wayannan ilmummukan ko kuma ya zama wayannan ilmummukan ne sanin Allah sanin addini sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne muhimmantu akan wannan shine abin da aka wajabta mana shine kuma abin da za a tambaye mu idan mun mutu ranar alkiyama sannan mala yake wa innamal alamu turran hadithu wallahu mawjudun qadimun warithu wa qa'imun bi nafsihi wa dhughina mukhalifun li khalqihi lahu sana wa wahidun fi dhatihi wa fi sifa laysa ka mithli llahi shay'un fa'rifa yace wa innamal alamu dukkan alam idan an ce alam shine kullu ma fi wallahi azza wa jalla, duk abin da ba Allah ba, ma'ana halittu gaba ɗayan su wa'inda ba Allah ba, tsurran gaba ɗaya hadisun fararru ne, ma'ana an same su bayan da babu su, ma'ana duk wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to yana da farko, kuma akwai lokacin da aka yi babu shi, shine ma'anan al'alamu hadisun. Allah ta'ala kuma shi ya samar da wannan abu, duk wani abu da ka gani a duniya, wallahu khaliqu kulli shay'in, Allah ta'ala shi ya halicci kowane abu, wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira, shi ya halicci kowane abu kuma ya kaddara shi kaddara, saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi ne ya halitti alam, duk wata halitta da kake gani wanda ba Allah ba subhanahu wataala, mutane da aljani da kuma duwatsu da bishiyoyi da ruwa da duk wani abu da zaka gani na halitta ko ka ji labarinsa, da babu shi Allah ta'ala ya halitte shi, to kai imani da wannan, ba wani abu wanda yake bai da farko sai ubangiji subhanahu wataala. Idan ka kudurta zuciyanka cewa akwai wani abu wanda da ma tuntunin akwai shi, ba Allah ta'ala ne ya samar da shi ba, kai wa Allah ta'ala shirka a cikin rububiyyarsa, saboda ka Allah ta'ala shine mai samar da komai, al'alamu duk abin da ba Allah ba, abin ne yasa suka aka ce masa alamu, li'annahu alamatun ala wujudihi wa tauhidihi, ko alamatun ala mujidihi, wato shi alam din nan alama ne na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, kowane abu da ka gani na halitta yana nuna maka akwai wanda ya yi shi, wanda ya yi shi kuma shine ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma yana nuna maka cewa wanda ya din maka da yake ne shi kare ne, shi yasa ne yake wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, a cikin kowane abu akwai aya da take nuna ubangiji ta'ala shi kare ne, ba shi da abokin tarayya. Sannan wallahu mawjudun, Allah samin mene, qadimun bai da farko, warisu kuma bai da ƙarshe, Allahu mawjudun, Allah akwai shi, sannan qadimun bai da farko, in ce qadimun wannan kalma ana nufin dadaddin abu, dadaddin shine qadim kishiyan jadid, to amma anan ana nufin abun da bai da farko shine ma'anan qadimun, warisun mai gado amma ana nufin wanda bai da ƙarshe, don Allah ta'ala shine yarisul ardu wa man alaiha, shi yake gadan kasa da abin da ke saman abdabin da ke ainihin saman kasa din gaba ɗayan ta, ma'ana kowa zai kare sai ubangiji subhanahu wataala, shine kawai wanda yake ba zai kare ba, shi har abada yana nan. To Allahu mawjudun, Allah same mene, wannan labari kake bayarwa, in kace qadimun shi ma labari kake bayarwa, domin baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala qadimun, ba daga cikin sunayen Allah, su kuma ahlus sunna ba sa tabbatarwa da Allah suna sai abin da ya tabbata cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya tabbata to sai a sa masa wannan suna din. To amma akwai wani abu da ake ce masa ikhbar, wato ba da labari, sai suka ce babul ikhbari awsa'u min babi sifati, ba da labari ya fi yalwa fiye da suna, in ka ce Allah qadimun ba ka rada masa suna cewa shi qadimun bane, a kana ba da labarin Allah bai da farko ne, shi sa malamai da mutakallimun suka fara amfani da wannan kalmar sai suke fadanta a babul ikhbar, wato amma su kuma watakila suna fadanta a babin suna ne, in a babin suna ne kuskure ne, don ba a tsagawa Allah suna, shi yake tsagawa kanka suna, shi yake radawa kanka suna, wani bai rada masa suna ba, to amma dai ma'anan qadimun shine mara farko, Allah ta'ala bai da farko, warisun kuma mai gado, ma'ana na nufin mai ƙarshe, to amma sunayen da Allah ta'ala ya rada wa kansa masu wannan ma'anan shine al-awwalu wal akhiru, yace huwa al-awwalu wal akhiru, Allah ta'ala shine na farko kuma shine na ƙarshe, to amma al-awwalu kaga sunan Allah ne, al-akhiru sunan Allah ne, to amma idan baka mai da hankali ba sai ka bashi wata ma'anan da ba zai ba haka Allah ta'ala yake nufi ba, mun ce qadimun marar farko shi kuma warisun marar ƙarshe, to haka nan al-awwalu marar farko al-akhir kuma marar ƙarshe, to amma kuma in ka duba lafuzan sai su baka na farko da na ƙarshe, in ka ce na farko kila akwai kuma da an yi babu shi kenan, zai iya nuna maka kaman da an yi babu shi, in ka ce al-akhir na ƙarshe zai iya yiwa kuma akwai wasu na ƙarshen shine na ƙarshe, ko kuma akwai lokacin da zai ƙare shi ma, to kaga yazo hadisi antal awwal walaysa qablaka shay'un wa antal akhir walaysa ba'daka shay'un, Allah kai ne na farko babu wani abu kafin ka, tuntunin Allah yana nan fil azal. Kai ne na ƙarshe babu wani kuma bayan ka, kowa zai ƙare sai kai. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ko duk wanda yake bayan kasan zai ƙare, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda zai dawwama har abadan abada. To idan kana son ka gane fassaran huwal awwal wal akhir, sai ka koma risala kuma. Menene Ibn Abi Zaid ya faɗa a risala? Yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un. Ya tire maka wahami. Laysa li awwaliyatihi ibtida'un, da aka ce Allah shi na farko, to laysa ibtida'un, babu faruwa li awwaliyatihi, ga gabatuwansa babu farko. Karkada shedan ya ce maka to ai da babu shi kenan daga baya aka sai. A shi awwalu anan ba yana nufin wanda da babu shi aka sai. A tuntini yana nan fil azal, tuntinin tun bawuri ko tun ba wuri, tun ba komi. Allah ta'ala shi kadai ne yana nan, shine ma'ana laysa li awwaliyatihi ibtida'un, babu faruwa ga gabatuwan Allah. Zai yanka ce ga farkon Allah ma wani kuma zai sa tunaninsa kuma wani abu. Wala li akhiriyatihim qida'un, babu karewa kuma ga wanzuwan Allah, kasancewan har abadan abada bai zai kare ba. To kaga wannan shine ma'anan huwal awwalu wal akhir. Sai na daga cikin sunayen Allah al awwalu wal akhiru, amma al awwalu wanda bai da farko, al akhiru kuma wanda bai da karshe. Ma'ana tuntunin Allah ta'ala yana nan kuma har abadan abada yana nan, baya abin nan mutuwa ko karewa, baya riskansa. Sai ce wa qa'imun bi nafsihi wa zuqina. Allah ta'ala qa'imun bi nafsihi, shine mai tsayuwa da kansa. Ma'anan mai tsayuwa da kansa baya buƙatar taimakon kowa, shi yake zartar da al'amuran sai yake al'amuran sa yanda ya ga dama. Shi mawadaci ne, baya neman wani ya taimake shi, baya neman wani ya taimaka masa. Shi yasa a gaba yace wa zuqinan, mabocin wadata ne. To wannan adafu tafsiri ne ko adafu bayani, duk ma'anan su daya, ba adafu mughayara bane. Kar ka dauka qa'imun bi nafsihi daban, zuqinan kuma ma'anansa daban, duk ma'anan daya ne. Qa'imun bi nafsihi shine ma'anan zuqinan, mabocin wadata ne. Ya ƙara bayyana maka ma'anan qa'imun bi nafsihi, ba buƙatan wani ya taimake shi, ba buƙatan komi a wurin kowa, sai dai kowa ya buƙaci komi a wurin sa. Shine ma'anan mawadaci, ya wadata. Shi yasa Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku ne mabuƙata izuwa ga Allah ta'ala, Allah kuma mawadaci ne, sannan kuma abun godiya ne. Kinan Allah ba buƙatan komi a wurin kowa, kuma kowa da komi yana buƙatan komi a wurin sa. Jalla jalaluhu shi yake da ainihin wannan siffa din, amma babu mai wannan siffan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga shine ma'anan qa'imun bi nafsihi, kuma shine ma'anan wazuqinan, ma'abocin wadata, ba buƙatan komi a wurin kowa, amma komi da komi yana buƙatan komi a wurin sa. Shine kuma ma'anan qul huwallahu ahad allahus samad, Allah shi kadai ne as-samadu, shine as-samadu wanda baya buƙatan komi a wurin kowa, wanda kuma kowa yake buƙatan komi a wurin sa, shine ma'anan as-samad. Wannan siffa ce ta Ubangiji ta'ala wanda ya kaɗaita da ita shi kadai. Amma komin arzikinka akwai abin da kake bukata a wajen wani, komin mulkinka akwai abin da kake bukata a wurin wani. Sannan yace mukhalifun li khalqihi, Allah ta'ala mai saba wa halittansa ne, wato babu wani zatinsa bai yi kama da halittansa ba, haka nan siffofinsa ma babu siffansa da tai kama da halittansa. Saboda laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah. Zatinsa ba irin na kowa ba ne, haka nan siffofinsa kuma ba irin na kowa ba ne. Shi ne ma'anan mukhalifun li khalqi, ayyukansa ma ba irin na mutane, irin na halittansa ba ne. Duk wani abu na Ubangiji ta'ala, na zatinsa da siffofinsa da ayyukansa, ya saba wa na halittansa. Ko da ko sunayen sun yi iri ɗaya, ko sunayen sun yi iri ɗaya, ya saba wa na halittansa. Sannan lahu sana, Allah ta'ala yana da wato ainihin ɗaukaka, wato yana da yabo, shine ma'anan asana. Kuma yabo na kololuwa, wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ta'ala nusi alayka anta kama afnaita ala nafsi, Allah ba za mu iya yabonka kamar yadda kai yabi kanka ba, sai dai a kwatanta kawai. To Allah ta'ala lahul masalul a'la, yana da bunnan sifa madaukaka, wanda ba za ka iya yabonsa hakikanin yadda ya kamata a yabe shi ba. To Ubangiji ta'ala yana da wannan sifa ne. To karka kwatanta siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da siffofin ɗan adam, karka kwatanta ainihin zatinsa da zatin ɗan adam, sannan karka kwatanta kuma ayyukansa da irin ayyukan ɗan adam, wato akwai bambanci, saboda ya ce laysa kamithlihi shay'un. sannan yace wa wahidun fi zatihi, Allah ta'ala shi kadai ne a cikin zatinsa, wato babu wani mai zati irin zatin Allah subhanahu wataala, babu shi a duniya, babu wani wanda yake a ce wai shi ma zatinsa irin zatin Allah ta'ala. Wannan kuma duk musulmin duniya sun yi ijimai akan wannan, sun yi ijimai akan haka, wato zatin Allah ba wanda ya sanya yake, kuma bai yi kama da na kowa a cikin halittansa ba, saboda laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah subhanahu wataala. Sannan wa fi sifa, haka nan a siffansa ma shi kadai ne, babu wani wanda ya siffantu da irin siffansa. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, abun bautanku shi ɗaya ne, shine ubangiji ta'ala, ba abun bauta da gaskiya sai shi, kuma shine ar-rahmanu ar-rahim, mai rahama magamiya mai jin kambayinsa a lahira, babu mai rahama irin Allah subhanahu wataala. Sannan qul huwallahu ahad lam yalid, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ta'ala shi kadai ne, shine abun nufi da biyan bukatu, kuma bai haifa ba, ba haife shi ba, sannan babu wani abu irin Allah, Allah bai da kini, shine ma'anan wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu lam yakun ahadun kufuwan lahu, babu wani mutum da ya zama kini ga Allah subhanahu wataala. A ce yana da siffofi irin siffofin Allah subhanahu wataala, babu wannan, babu shi ko guda ɗaya a duniya. To kaga shi kaɗai ne a cikin zatinsa da siffofinsa, shi yasa yace laysa kamithlillahi shay'un fa'rifa, babu wani abu irin Allah subhanahu wataala, fa'rifa ka san wannan, babu wani abu irin Allah, laysa kamithlihi shay'un. To wannan sune siffofin Allah subhanahu wataala, abun nan shi kaɗai ne a zatinsa, babu wani wanda yake ya siffantu ko yake da zati irin zatin Allah ta'ala. To wannan duk musulmin duniya sun yi ijimai akan wannan. To amma a wajen sifa kuma sai aka saba, wasu sai suke ganin cewa siffofin Allah irin siffofin ɗan adam ne, za mu zo kansu, su ne mushabbiha. Wasu kuma suke cewa a Allah ma ba da siffofi, don in kace siffofin ina da siffofin kace allolin suna da yawa, kuma za mu zo a kansu. To amma zance na gaskiya shine Allah yana da siffofi waɗanda ya tabbatar wa kansa, kuma siffofin ba irin na halittansa ba ne, sannan kuma ba za mu iya gane haƙiƙanin yadda ya siffantu da su ba. Ƙa'idoji guda uku: isbatu ma asbatahu Allahu azza wa jalla li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ka tabbatar da duk wata siffa da Allah ya siffanta kansa da ita, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah da wannan siffa. Wannan ita ce ƙa'ida ta farko, karka korewa Allah siffofinsa wanda suka tabbata a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida ta biyu: adamu tamthili wat tashbihi wat ta'il, wato kada ainihin ka kamanta siffofinsa da na wani, ko ka misalta su ka ce daidai wa daidai irin na Allah ne, ko ka siffanta su ka ce sun yi kama da na Allah, ko ka ce Allah bai da siffa, ko karka yi haka, saboda ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu irin Allah, Allah shine mai ji, shine mai gani. Idan ka korewa Allah siffan da ya siffanta kansa da ita, ka nuna ka fi shi sanin kansa kenan. In ka korewa Allah siffan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi, ko ya tabbatar masa da ita, ka nuna ka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah. To kaga wannan kowa zai ce bata ne. To abu na uku: in ka kamanta shi da na halittansa kuma, to ka kore wannan ayat laysa kamithlihi shay'un, da kuma walam yakul lahu kufuwan ahad, kai inkarin alqur'ani, don qur'ani ya ce babu wani abu irin Allah. Sannan abu na uku: ba za ka taba gane haƙiƙanin yanda Allah ya siffantu da siffofin ba, kaifiyarsu, ko da sunan yayi iri daya da na halittansa, saboda ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, Allah shi ya san ciki da waje na halittansa, amma su kuma halittansa ba za su kewaye Allah da ilimi ba, ba za su iya sanin kaifiyan ko yanda Allah ta'ala ya siffantu da siffofinsa ba. To wannan ka'idoji guda uku in ka rike su ka huta, akan su ahlus sunna suka tsora aqidan al-asma wa sifat, sunayen Allah da siffofin Allah. To sai ce mana anan: lahu kalamun qudratun sam'un basar iradatun ilmun hayatun jal khabar wa kaunuhu hayyan muridan qadira wa mutakalliman sami'an mufsira wa aliman jalla an at-tamthili wa tab'i wa at-ta'lili wa at-ta'ili wa al-lawni wa at-tami wa jismin aw arab wa ma 'ala Allahi umurun tuftar. Yace lahu kalamun Allah yana da magana. Daga cikin sifofin Allah akwai al-kalam, shine magana. Allah mai magana ne. Don ya ce wa kallama Allah Musa takliman. Allah yayi magana da Annabi Musa magana. Wa ibnan wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. In wani ya nemi ka bashi amana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka bashi amana har ya ji maganar Allah ita ce al-Qur'ani. Al-Qur'ani maganar Allah ne. To ahli sunna sun tabbatar wa da Allah sifa ta magana. To amma wasu daga cikin yan bid'a ba su tabbatar masa da kalam ba, suka ce bai da magana. Irin su Jahmiya suka ce Allah baya magana. Haka nan abin Jahmiya suka ce Allah baya magana, suka kore magana gaba daya. Su kuma Asha'ira suka tabbatar da magana amma suka ce kalamun ne nafsani. Kalamun ne nafsi, wato magana ne a cikin zuciya kawai, ba ta da sauti, ba ta da harafi. Shi yasa za ka karanta Hayatul Islam ake ce masa ko wani littafi ya takallama bila sautin wala harfi. Yace maka ina magana ba sauti ba harafi. Kaga bai zama magana ba, ya zama tunani kawai. Inda za ka yi magana baka fitar da sauti ko harafi ba, bara a gane me kake faɗa. To Allah Ta'ala kuma ya ce wa kallama Allahu Musa takliman, don ya karfafa abin, yace yayi magana da Annabi Musa magana. Magana. To kaga aqida ingantacciya shine Allahu Azza wa Jalla yatakallamu bi sautin wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a. Allah Ta'ala yana magana da sauti da harafi duk lokacin da ya ga dama, kuma a yanayin yanda ya ga dama, kuma da wanda ya ga dama. Wannan ita ce aqida ta gaskiya, ita ce wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi magana da Annabi Musa, kuma yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je wato mi'raji. Lokacin da ya mi'raji ya je gana da Allah Ta'ala a saman samman bakwai, Allah Ta'ala yayi magana da shi, akwai Allah yana magana. Kuma Qur'ani ya tabbatar da haka. To kaga wanda yace Allah Ta'ala baya magana, ko yace Al-Qur'ani ba maganar Allah bane, wai wani tunani ne na Ubangiji Ta'ala. In an fassara shi da Larabci sai ya zama Qur'ani, in an fassara shi da yaren Ibraniya sai ya zama Injila, in an fassara shi da yaren Siriyaniya sai ya zama At-Taura. To wannan kuskure ne. Kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana a Qur'ani cewa yana magana. Duk wanda ya yi inkarin maganar Allah ya yi inkarin wato Al-Qur'ani. Kuma ka ce ba sauti ba harafi, Allah Ta'ala bai faɗi haka ba. Kuma Allah Ta'ala yana magana da Larabci ne, ya ce wa kallama Allahu Musa takalima. Kuma an san me ya yi magana da Larabci, dole akwai sauti, akwai kuma harafi. Sai dai irin maganar Allah ba irin taka ba ne. Wannan kuma dama laysa kamithlihi shay'un, ba wani abu irin Allah ko a zatinsa ko a sifofinsa. To kuma saboda haka sai zama yana magana amma ba irin maganan ka ba, kuma da sauti da harafi. Wayanda suka sai Allah Ta'ala ba magana, su sun ce in an ce Allah yana magana to ai an kwatanta shi da dan adam kenan. Sai suka ce Allah ba magana, kuma Al-Qur'ani ba magana bane. Wasu suka ce wai Qur'ani ma an halitti magana ne a wata bishiya ko a bakin wata dabba sai ta magana. Kaga ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. To shi yasa Imam Malik yake cewa Al-Qur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifatillahi shay'un makhluq. Al-Qur'ani maganar Allah ne, maganar Allah yana daga cikin sifofinsa, babu wani abu a cikin sifofin Allah wanda yake abun halitta. Sai sa suka ce Al-Qur'ani abun halitta ne, ba su yadda cewa maganar Allah bane. Da su yadda maganar Allah ne, ba su ce abun halitta bane. Shi yasa mai risala ma yake cewa Al-Qur'anu kalamullah laysa bi makhluqin fayabida wa la sifatan li makhluqin fayanfada. Qur'ani maganar Allah ne, ba abun halitta bane, bare ya halaka. Ba wata sifa ce ta wani abun halitta ba, bare ya kare. Maganar Allah ce. Wanda ya fara kawo cewa Qur'ani ba maganar Allah ba shine Ja'd ibn Dirham. Shi ya assasa wato aqidar Jahmiya. Ja'd ibn Dirham yace Al-Qur'ani Allah bai magana da Annabi Musa ba. To wata ran a zamanin takoni khalifa ne, masa Khalid ibn Abdullah, sai shawara da tabi'ai na zamaninsa, me hukuncin wanda yayi inkarin Allah bai yi magana ba ko baya magana? Suka ce hukuncin sa hukuncin kisa ne, domin ya kafurta, ya yi inkarin Al-Qur'ani. To sai aka zo sallan Idi, Idin babban sallah, kasa ana layya. To kuma layya sai liman ya yanka, shugaba ya yanka kafin kowa yanka dabbarsa. To yanzu za a jira in ya yanka, shi khalifan ya yanka, sai sauran mutane su yanka dabbobinsu. To da aka gama khutuba, sai ya tashi ya yi bayani, yace duk wanda yake da abun layya ya je ya layya, ni kan Allah bai fore min ba. Yace fa inni mudahhin bi Ja'd ibn Dirham, ni yau zan yi layya da Ja'd ibn Dirham, shi ne ragon layyana. Shi ke nan yasa aka kama shi aka zo a kwantar da shi, ya gigara masa wuƙa ya yanka shi a masallacin Idi. Saboda abin da ya faɗa kafirci ne, hukuncin sa hukuncin kisa ne. kuma shi khalifa ne yana da daman yayi haka yace man kana mubahhin falyubahhi wa inni sa'udahhi bi jalibin dirham duk wanda zai laye je laye ni yau zan yi laye da jalibin dirham haka ne yanka shi hukuncin sa hukuncin kisa ne to amma kafin nan wasu sun dauki wannan aqidan irin su jahal bin safwan sai dai dinga yada ta yana yada ta sai aka sa mata al-jahmiya aqidan jahmiya aqidan shi wannan jahmi shi kuma jalibin dirham ya dauko aqidan sa daga ina daga wajen asalin sa ba yahude ne yahudanci ne ka san yahudu suna shiga cikin musulunci don su kata ka ba wai don kai addinin su ba to sai shigo musulunci don ya kata musulunci to sai aka gane shi to amma kafin nan ya riga barbada wasu suka tafi da wannan aqidan to shine wanda ya korewa Allah ta'ala sifofin sa gaba daya to Allah ta'ala yana magana sannan kuduratun Allah yana da iko kuma ikon Allah ba irin na dan adam bane ko na wani halitta sai ya zarta na halittansa gaba daya kai kana da iko akan wani abun kuma baka da iko shi kuma Allah ta'ala inna la bi kulli shay'in qadir ko wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abun da yake gagaranka amma kai kuma akwai abun da yake gagaranka kai shi abun ya gagare ka ba za ka iya ba to ubangiji ta'ala shi ne wanda yake da iko akan komai sannan sam'un Allah mai ji ne jin da ya zarta irin na halittansa shi yana sama amma duk abin da ake a ko'ina kuma yana ji kuma basar Allah mai gani ne yana abin nan siffan gani ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana gani shi yasa yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah shi ne mai ji mai gani ganin da ba irin na halittansa ba yana ganin abin da ke karkashin kasa abin da yake karkashin ruwa ba abin da baya gani abin da aka koya ana yi yana ganinsa abun da aka kuya aka fade shi Allah ta'ala yana jin sa ba abun da yake kuya masa ba abun da yake shige masa duhu a tebe san shi ba ko bai ji abun da aka fara ko rada kai kai ya alamu ma tu waswisu bihi nafsu abun da rai ya riya ma Allah ta'ala ya sani riyawa kawai baka zartar da baka furta shi ba a zuciyanka kake tunani Allah ta'ala yana ji kuma ya san me kake fada sannan iradatul Allah ta'ala yana da nufi yana da nufi sifa ta irada shine nufi don Allah ta'ala fa'alul lima yurid mai aikata abun da ya ga dama ne to ga kai kuma nufin ka zaka iya nufin wani abu baka yi saka aikata shi ba to shi kuma irada sa kala biyu ne akwai irada diniya shar'iyya akwai irada qadariyya kauniyya irada diniya shar'iyya shine yana nufin bayin sa da rahama ya shar'anta musu addini yake su yi imani da Allah ta'ala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan irada ce diniya shar'iyya yani sai su da wannan amma wani yakan yi wani kuma bai zai yi ba saboda kallon sa ake yi ka karba fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in kana so kai imani in kana so ka kafurta an baka zabi to akwai kuma irada kauniya qadariyya wato nufin sa na qaddara na halittansa to irin wannan shi bayan da za a yi a ce bai faru ba kamar Allah ya yi nufin ruwan sama zai faru ya yi nufin ya halitti dan adam ya halitte shi ya yi nufin ka da imani bayan irada shar'iyya diniya addinanci ana son kowa ya imani sai ware kuma wane da wane irin su Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu su kuma sai nufe su da irada qadariyya kauniya ya kaddara musu za su yi imani sai suka yi imani ya kaddara za a yi rana a yi rana za a yi ruwan sama a yi ruwan sama to duk wannan irada guda biyu Allah ta'ala yana da su shine ma'anan irada kauniya da irada diniya dukkanin su Allah yakan nufi bayin sa da rahama ya tallata musu imani ko addini ko tsoron Allah in sun yi suna da rahama in ba su yi ba kuma ba da su samu wannan rahama ba wannan suna da zabi amma in irada kauniya ne to dole ne kuma ya zama dole wannan abun ya faru in bai kaddara faruwansa ba kuma ba zai taba faruwa ba yasa kaga imanin Abubakar da Umar irada ce diniya shar'iyya kuma irada ce kauniya qadariyya ya nufe shi addinance sannan ya nufe shi da qaddaran sa amma imanin Abu Jahal da aka zo aka karanta masa alqur'ani bai yi imani ba shi ko ita kuma irada ce shar'iyya diniya amma ba qadariyya kauniya ba da Allah ya kaddara zai isan sa ba sai ya imani ba wanda yake kafirci a matsayin wai ya fi karfin Allah ne sai dai Allah ta'ala ya kyale shi kawai to kaga a addinin ya nufe shi da imani ya aiko masa manzo amma a kaddara kuma bai kaddara masa imani ba shi yasa bai yi ba sannan ilmun Allah ta'ala mai ilimi ne Allah ta'ala mai ilimi ne, wallahi bi kulli shay'in alim. Allah ta'ala ba abinda bai sani ba, wato ainihin anan duniya. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ya san abinda ya faru a baya da abinda yake faruwa yanzu da abinda zai faru nan gaba da abinda bai faru ba ma inda ya faru yaya abin zai kasance Ubangiji ta'ala ya sani. To kaga kai kuma abinda ya faru ne ka sani kawai, baka san abinda zai faru gobe ba. Abinda yake faruwa a yanzu ma abinda yake kusa da kai ne ka sani, baka san na wasu wuraren ba. Wanda ya faru a da wanda aka baka labari shi ka sani, baka san dukkan abubuwan da suka faru, baka san kuma abinda bai zai faru ba. To abinda bai zai faru ba ma Allah ta'ala ya san shi, ghaibu kenan. Abin bai zai faru ba Allah ya san shi, kuma inda zai faru yaya abin zai kasance ma Allah ta'ala ya sani. Allah ta'ala ya sani. To wanda Allah ta'ala shi yake banta da irin wannan ilimi, ba abin da yake shiga masa duhu, kuma iliminsa jahilci bai rigaye shi ba. Duk wani mai ilimi a nan duniya sai da ya zama jahili, sannan ya zama mai ilimi. Wallahi wa kharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku, ba ku san komai ba, ya sanya muku ji da gani da zuciya a hankali a hankali, kana koyon wannan kana koyon wannan, haka zama ka san wani abu. To duk wani mai ilimi da jahili ne daga baya ya samu ilimi. To amma Allah ta'ala jahilci bai rigaye iliminsa ba, tuntuni shi mai ilimi ne, tuntuni. Kamar yanda zatinsa tuntunin yana nan, haka na sifofinsa. Saboda sifatullahi lazimatun li zatihi, sifofin Allah suna lazimtan zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan hayatun, Allah rayayye ne, rayuwa ba irin ta dan adam ba, kuma rayuwan da babu bai rigaye ta ba, wato da ba ai babu shi ba, ba rayuwan. Yanzu kowa rayayye da babu shi ne, da yana macece ne ko ba labarin zama, sannan daga baya aka halitta shi aka sa masa rayuwa. To Allah ta'ala tuntunin rayuwa ne. Sannan rayuwan da rishi bare riske ta ba, karewa bare riske ta ba, kowa a nan rayuwarsa za ta zo ƙarshe, za ta kare. To rayuwan Allah ta'ala ba ta da ƙarshe. To kaga hayatun ne ghairu masbuqatin bil adami wala mulhaqatin bil fana'i, rayuwa ce wanda ba rigaye ta da babu ba, kuma ba za a riskar da ita da me ba, da karewa ba. Wato tuntunin tana nan kuma har abadan abada tana nan. Wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, ka dogara ga Allah wanda ba ya rasuwa. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, Allah ta'ala yana nan baya rasuwa, wato baya karewa, kowa zai mutu amma banda Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah shi ne mai siffa rayuwa kamila, kammalalliyan rayuwa. Kai kuma kana rayuwa ma akwai ɗan tawaya a cikin rayuwanka, kana da wasu matsaloli na rayuwa. Sai ce jal khabar, labari ya zo da wannan, mana Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalinsa ja al khabar, amma in yace ja a baitin zai karye, sai ce jal khabar, sai ya shafi ainihin hamza ne. Ja al khabar ake nufi, hadisai sun zo da ayoyin Al-Qur'ani masu tabbatar da wa'innan sifofin. To wannan sifofi guda nawa ne? Kalamun, ƙuduratun, sam'un, basrun, iradatun, ilmun, hayatun, guda bakwai. To wannan su ne sifofin da asha'ira suke tabbatarwa, suna ce musu as-sifatul ma'nawiyya. As-sifatul ma'nawiyya, sifofi guda bakwai kawai. To aqidan ahlus-sunna wal jama'a, kuma aqidan magabata nake nufi, sahabbai da tabi'i da tabi'ut tabi'ina, da imam Malik da Abu Hanifa da imam Shafi da imam Ahmad, aqidansu shine su kuma suna tabbatarwa Allah ta'ala duk wata siffa da ya tabbatarwa kansa a Qur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita a cikin hadisansa ingantattu. Yanzu a nan kaga ina rahama take, ba rahama, kuma wa huwa ar-rahmanur rahim, kaga rahama siffa ce ta Ubangiji ta'ala, zur-rahma, Allah ba abokin rahama ne, kaga ba a kawo ta ba. Sannan ina ghadab, wa ghadiba Allahu alaihim wa ba'u bi ghadabin min Allah, kaga fushi shi ma ba a kawo shi ba. To wai tsoro suke ji kasu ce Allah mai rahama ne, to ai kenan yana da ta'atufi da tausayi, zuciyanka ta karkata zuwa ga wani abu, kana tausaya masa, ai wannan an siffanta shi da mutum, an ce yana da wannan, Allah yana fushi, to ai ka siffanta shi da halin dan adam, sai ba su tabbatar masa da fushi ba, da makamantan irin wa'innan sifofin. Sai a ce a'a, ka tabbatar da su din amma kar ka kwatanta su da na halittansa, shi kenan. Saboda laysa kamithlihi shay'un, ba wani abu irin Allah, tunda ya tabbatar wa kansa shi mai rahama ne, shi mai fushi ne, to don me yasa za ka kore? Kuma ya fi ka sanin kansa, kuma manzo Allah ta sama ya tabbatar maka ya fi ka sanin Allah, kama wannan shakkan taka don me yasa ma za ta shigo maka bayan Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah, babu wani abu irin sa a zatinsa ko a sifofinsa. Alqawlu fi dhatika alqawlu fi sifat, tunda kai da Allah yana da zati ba irin na dan adam ba, zatin Allah ba irin jikin mutum bane, ba irin jikin dabba bane, ba irin halittan aljani bane ko mala'iku, ka yadda da wannan don me yasa ba za ka yadda yana da sifofin da ba irin na halittan sa bane ko da sunayen sun yi iri daya? Sai ka sallama ka mika wuya kawai, abinda Allah ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa, abinda ainihin ya kore wa kansa ka kore masa, abinda manzo Allah ya tabbatar wa Allah ka tabbatar, abinda manzo Allah ya kore wa Allah ka kore masa na sifofi, kai ka zama mai bi ne kawai, mai bi, wannan ita ce aqida wato ainihin ingantacciya. To sai aka sake mai da su sunaye su wayannan sifofi din, yace wa kaunuhu hayyan muridan, kai imani kuma kaunuhu kasancewansa hayyan raye, kaga wannan dauko shi daga mai alhayatu shine sifa, hayyan kuma suna wato wanda take kunshe da sifa, sannan muridan ya zama mai nufi shi kuma daga irada aka dauko, qadiran ya zama mai iko daga kudura, wa mutakalliman ya zama mai magana daga mai daga kalam, sannan sami'an ya zama mai ji daga sam'un, mubsiran ya zama mai gani daga mai daga basar, sannan wa aliman sannan ya zama mai ilimi daga al-ilmu, siffan ilimi. Kaga kenan dai duk dai sifofi bakwai din nan ne aka juya aka mai da su sunaye. To kaga sunayen Allah kuma ai sun fi karfin wannan, sun fi wannan yawa, sunayen Allah sun fi dari. Idan ya zo hadisi na lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-janna mi'atun illa wahid man ahsaha dakhala al-janna, Allah yana da sunaye 99 dari ba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. To su ma wannan hadisin ba yana nufin wai iya sunayen naka ba kenan, sun fi dari, sun fi dari sunayen sa, ma'ana yana a cikin sunayen sa in ka dauke 99 ka haddace su ka fahimci ma'anan su kai aiki da abin da suke koyarwa zaka shiga aljanna, shine hadisin yake nufi. Kamar in ce ina da naira 99,000 zan yi sadaka da su, wannan yana nuna iya kuɗi na kenan, bazan nan. To haka Allah ta'ala yake nufi, haka manzo Allah yake nufi da wannan, Allah yana da suna 99 dari da abin nan 99 duk wanda ya kiyaye su, ma'ana ya haddace su ya fahimci ma'anan su yayi aiki da abin da suke koyarwa zai shiga aljanna, ba hadda kawai ba. Shi yasa yace a hafaha bai ce man hafiza hawa, bai ce wanda ya haddace su ba kawai. Sannan ya zo hadisi Allahumma abin nan hadisin du'aul hammi wal hazan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أذني وذهاب همي. مهل شاي الله تعالى ينا دو سوناي ينا ومازال ينا رقم الله دو سوناي أدو أنك في جفلا دو سونان دا كيرا كان كدشي كو كسو قدشي الاستاذن كو كسند دو وني دا كين حليتان كو كسند دو وني با كو كتيبانت دو وننان سونان أئلي من غيبو kai kade ka san shi, ina roƙonka da wannan sunan ka yayi min bakin ciki na. To kaga kenan sunayen ba wanda ya san adadin su, kuma da aka bi Qur'ani da hadisi sai aka samu sunayen sun fi dari. Su Ibn Hajar sun bibbi sun fitar, su Ibn al-Qayyim irin su Abdul Musin al-Abbad al-Badri irin su Ibn Uthaymeen duk sun fitar da sunayen Allah, sai gashi da dalilai daga Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah ta san wannan ya fitar da 90 wancan 90 sai kaga wannan yana da sunaye biyu, wannan wancan bai fitar da su ba, wannan uku, wannan kaza, in ka hada sai kaga sunayen sun fi dari. To sunan Allah ba guda bakwai bane kawai, kuma ba 99 bane kawai, suna da yawa. Allah ta'ala shi ya san iya adadin sunayen sa. Kai dai ka sallama ka mika wuya, duk sunan da ya tabbata a Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan ka yi imani da shi, ka sallama zaka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna. To nan yace wa mutakalliman, kaga hayyun sunan Allah ne, muridun sunan Allah, qadirun sunan Allah, sami'un sunan Allah, mubsirun sunan Allah, duk suna da hujjoji, amma mutakallimun fa na ba na ji a Qur'ani ko hadisi ba inda aka ce Allah huwal mutakallimu, babu wannan. Amma akwai alhayyu, akwai almuridu da qadirun da sauransu. To ina aka samu ainihin mutakallim? Ya tsago shi ne daga kalam, wa kallama Allahu Musa takliman, Allah ya yi magana da annabi Musa magana, sai suka ce to shikenan huwa mutakallim, sai suka sa masa suna mutakallim. To a aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a, aqida ta magabata, ba a kirkiro wa Allah suna, ko da ko akwai siffa mai wannan siffan, mai wanda zai iya bada wannan ma'anan, kamar wakan laman la Musa takliman sai a ce Allah yana magana lahu kalam amma ka ce mutakallim to suna taka tsantsan ba ka fadan haka sai dai ababu al-ikhbari ababin bada labari ka ce Allah mutakallim mai magana ne amma a matsayin sunansa ne mutakallim babu shi a Qur'ani ko hadisi amma siffa kuma siffarsa daga cikin siffofinsa akwai magana ina fata mun fahimci ma'anan suna da bada labari mutakallim kama ka ce wani mai ilimi ne to shin so wani fulanun alim wani mai ilimi ne labari kake barawa ba wai sunansa alimun ba fulanun tujjarun wani dan kasuwa ne ba kana nufin in an ganshi a ce dan kasuwa shike ne zama sunansa bala to aga kai to Allah mutakallim mai magana ne amma ba madayin ka rada masa suna mai magana ba abin da yasa malai magabata suke taka tsantsan ba sa radawa Allah suna saboda akwai wasu sifofin da in ka rada masa suna da su suna bada matsala sai aka ce to mutun ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi asma'ullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lirra'i fi sunayen Allah yanda Allah ya fade su ko mazala ta sunama haka za a basu ba za a yi ijtihadi a kirkiro masa ba yanzu wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah ya yi makirci to kaga al-makaru siffa ce ta Allah ta'ala ya ga nufi da makirci shine ka cutar da mutun ta wata hanya boyayya to in kai wa Allah Allah shi ma yana yi ya rama ta hanya boyayya to yana siffantuwa da wannan siffan in an masa makirki shi ma sai yayi ka muna fata ba fahimta don ramuwa shi ba laifi bane kai da farko shine laifi to amma in kace wa makar Allah kaga al-makaru siffa ne wannan tana zuwa bayan an yi wannan siffa din wani ya masa irin ta sai yayi to sai ka zo ka cewa Allah sunansa makirun ka cewa Allah mai makirki kawai kai shiru don kai aka kai kuskure a aqida don ba a kawo abun sai in an kawo irinsa abun nan kamar haka nan istihza'i suna yi wa Allah istihza'i abun nan na manta ayan wa huwa mustazi abun nan wa yastazi'u bihi su suna yi wa Allah izgilanti Allah yana musu to kaga istihza'i sifati ta Allah in an masa yana yi amma ba za ka rada Allah suna ka ce shi mai izgilanti bane sai shi mai izga haka nan abun nan yukhadi'una Allah da sauransu to irin wannan sai ai taka tsantsan ba a radawa Allah ta'ala suna da irin wa'annan abubuwa in ya radawa kansa ka rada masa in bai rada ba kuma ka fade shi da wannan sunan ka kira shi da wannan in bai rada ba kuma kar ka kira shi don walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi ya radawa kansa sunaye masu kyau ku kira shi da wannan sunan yace jalla ani tamthili Allah ya girmama gabarin misali wato Allah ba a misalta shi da me da wani abu a misalta shi da halittansa wai wasu ne sai suka ce su ba su fahimci as-sami'u da al-basiru da al-alimu da al-hayyu ba wai sai siffa irin na halitta sai suka ce Allah yana da siffofi irin siffan wato halittansa in an ce mai ji ne ji irin na mutum mai gani irin ganin mutum to kaga wannan kuskure ne su ne ake ce musu mushabbiha to Allah ta'ala ana kore masa mushabaha ko mumasala ba a kamanta shi da halittansa kwata-kwata ko a ce irin halittansa ne 100% siffanta ka irin ta halittansa ne ko kuma a ce ta yi kama da irin ta halittansa duka ba a masa wannan kuskure ne a addini a yi haka saboda haka jalla ani tamthili shi ne ma'anar laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah saboda haka ka tabbatarwa Allah ta'ala yanda ya tabbatarwa kansa amma kar ka kwatanta shi da irin na halittansa ko kadan mushabbiha su suke yin haka kuma wa'annan fatattu ne wanda magabata suka ce ya abuduna sanaman al-mushabbiha suna kamanta Allah da halittansa to suna bautawa gunki ne ba Allah suke bautawa ba sannan ya daukaka gabarin wannan mai ji ba irin ganin ba irin jinka ba mai gani ba irin naka ba mai iko ba irin naka ba mai ilimi ba irin iliminka ba rayayye ba irin rayuwarka ba haka zaka tabbatar wa Allah subhanahu wataala sannan wa dabi'i Allah ta'ala ya daukaka gabarin dabi'i shine dabi'a wasu ne wanda ba su san Allah ta'ala ba sai suka ce wai abubuwa suna faruwa ne da dabi'ar Allah ma'ana Allah ta'ala ba da zaɗinsa ne yake halitta ba ko yake kaddara abubuwansa ba a dabi'ansa ne samar da wannan abu yanzu kamar dan adam zaka samu a dabi'ansa yana yin wani abu ko bai nufin yinsa ba sai kaga yayi shi ko ba da sonsa ba sai kaga yayi kawai wani ma za ka ga ana ta yabonsa da abun ana ta yabonsa to shi abun ya zama masa dabi'a ba wani kokari yayi ba haka nan wasu munana abubuwa sai dinga yin su a dabi'ance dan ya zama dabi'ansa sai bayan ya sai tina ma yayi to Allah ta'ala ba a siffanta shi da wannan duk abin da kaga yayi da zaɓin sai Allah ba rakkanin ne bane baya yin abu min ghairi irada ba tare da nufi ba من غير اختيار ما تاري ده ذات إنساني وانا أبن با وربك يخلق ما يشاء ويختار سو ذاك ده ذات إنساني فعال لما يريد إن يقدا ما يهي إن يقدا ما يباني سو سو سيسو كتوي أي دو حالتنا سن ساموني ده نبيع با ألا نيه حالي تيسو با وي نبيع إنساني كوي سامر ده أبن في دنيا تسامو shikenan sai mutane suka samu sai ruwa ya samu kenan Allah bai yi kokari ba fa kenan kaga ba falala ce ta sa ba kuma ya fada wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku duk abun da ke bayan kafa gaba daya don ya bune ya muku ni'ima ya kika muku ni'ima sa ku gode masa to amma tunda a dabi'an sa ne yake yin abun su suna nufin bai cancanci a gode masa ba kenan don an fadi haka an siffanta Allah da siffanta waya masu yin wannan wato wanda suke ba masu aqida ne mai kyau ba sai yace wat ta'lili Allah ya tsarkake rubarin ta'lili abinda ake nufi da ta'lili wato shine wai shi Allah illatul fa'ila ne samuwan sa shine sababin samuwan wayannan abubuwan gaba daya amma ba shi yayi su ba wayannan mu'tazila ko kuma falasifa gulatul falasifa su suke da irin wannan sifa su ba za cewa Allah mahalitti a sunansa al-illatul fa'ila sababin samun halittu ba shi ya halitte su ba da yazo ne aka same shi ko sai halittu ma suka tafitowa suke tafitowa ba shi ya halitte su haka ba mutane suka dinga shiga cikin aqida suna ta lalata aqida suna ta lalata wato aqida mai kyau suna ta abin zagin Allah subhanahu wataala suna rage masa darajar sa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi basu daraja Allah hakikanin darajawan sa ba sai suka ce masa illatul fa'ila to dole yake halittunan sun samu da dabi'a ne ko kuma sun samu da sababi ne ba Allah ne yayi su ba to wannan hukuncin sa hukuncin kafiri ne ya kafirta yasa ne yace wa man yaqul bi tabi aw bil illa fa zaka kufrun inda ahli al millah duk wanda yake cewa halittan nan da dabi'a suka samu ko da sababi ne kawai ba Allah ne ya halitte su ba to wannan kafirci ne a wajen duk mai addini to da haka wannan aqida ce ta falsafa aqida ta kafirci Allah da zabin sa yake yin abu sannan wa ta'ili Allah ya tsarkaka gabarin ta'dili wato shine korewa Allah ta'ala siffofi shine ta'dili wato ina ana ce musu mu'addila sune jahmiya irin da mu'tazila da gulatul jahmiya ko da jahmiya sun korewa Allah ta'ala siffofin sa suka ce Allah mu'addal ne ani sifat Allah ba ya siffofi in ma'anan ba da sifofi sun yadda Allah yana da sunaye amma ba da shi khaliqu ne amma ba mai halitta al-alimu bi ghairi ilmi alimun ne sunan sa amma ba da ilimi qadirun bi ghairi qudrah zaka ce masa qadirun amma ba zaka ce yana da iko ba zaka ce masa abun nan hayyun amma ba zaka siffanta shi da rayuwa ba wa haka da duk sunayen Allah ta'ala in ka dauko ar-rahman ar-rahim duk babu rahama duk Allah ba zaka ce mai rahama bane kawai mujarradul asmani suka tabbatar wa Allah al-asma'ul mujarrada an sifat sunaye wanda suke tsiraike gabarin sifa gaba daya to wannan shi ma kuskure ne wai sun yi haka wai firaran min ta'addudil qudama wai don su gudu in sun ce Allah mai rahama al-alimu shi ma mai ilimi al-sami'u mai ji al-basiru mai gani wai sun tabbatar da allolin sun yawa kenan kaga wannan jahilci ne yanzu mu abun nan abu guda dai ba zai zama yana da sifofi da yawa ba ko mutum za a ce dogo ne fari siriri sifa nawa guda uku to haka Allah ta'ala shi kadai ne a zatinsa amma kuma siffofinsa kuma suna da yawa shine kawai ma ya san iyakacin siffofinsa saboda haka dole ka siffanta Allah da siffan da ya siffanta ka kowane sunan Allah ta'ala guda ɗaya yana ɗauke da siffa saboda haka shi yasa ake cewa asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah alami ne kuma siffofi ne in kace ar-rahmanu Allah yake nufi kuma yana kunshe da siffar rahama in kace al-qadiru Allah yake nufi sunan Allah ne kuma yana kunshe da siffan kudura al-alimu sunan sa ne yana kunshe da siffan al-ilmu shine ilimi to da haka Allah ta'ala yana da sunaye kuma sunayen da suke kunshe da siffofi asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun wannan ita ce aqidan magabata aqida ingantacciya amma mu'tazila suka ce a'a shi yana da sunaye amma bai da siffofin da sunayen suka kunsa wannan shine inda suka bata shine inda zaka karanta karshen iziya yana musu raddi ne yana cewa alimun bi ilmin qadirun bi qudratin kaza bi kaza to yana yi wa ainihin mu'tazila raddi ne su ba su yadda da wannan ba fa idan ahlus sunna shine sunayen Allah subhanahu wata'ala suna kunshe da sifofi, kowane sifa ka fada to akwai abun nan, kowane suna akwai sifa a ciki. Shi yasa du abinda babu sifa a ciki to ba sunan Allah bane. Kaman ad-dahru, malamai suka ce ad-dahru ba daga cikin sunayen Allah. Kuma ya zo a hadisi Allah ta'ala yana cewa dan adam ya subbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wan-nahar. Dan adam yana zagin zamani, ni ne zamani, ni nake jujjuya dare da rana. To sai suka ce ba yana nufin shine zamani, ad-dahru ba daga cikin sunayen sa, ma'ana yana nufin shine mai jujjuya zamani, shine ma'anan ni ne zamani. Shi yasa karshen hadisin ya fassara shi yace uqallibu al-layla wan-nahar, ina jujjuya dare da rana, duk abin da ka ga ya faru a zamani ni na kawo shi, zamani bai isa ya halitta ba. In ka zagi abin da wanda ya kawo din kaman ka zage ni. Sai yasa ba a zagin zamani, hadisi ya hana. Imam Shafi'i yana cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju az-zamana bighairi aibin wa law nataqa az-zamanu lana hajana wa laysa az-zibu ya'kulu lahma zibin wa ya'kulu ba'duna ba'dan iyana. Yace muna aibanta zamani, yace a'a kar mu aibanta zamani, mu aibin yana cikin mu ne ba a cikin zamanin ba, aibin mu ne muke da aibi. Yace kaga kura shashin ta baya cin shashi, amma mu kuma shashi na cin naman shashi, wannan zai bata wannan, wannan zai bata da makamancin wannan. To al-mu'attila suna akan bata, sune masu korewa Allah ta'ala sifofi, Allah ya daukaka gabarin wannan. Yace wal launi da launi, Ubangiji subhanahu wata'ala bai da launi, ba za ka ce fari ne ko baki ba, wa gaya maka? Babu shi a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To karka siffanta shi da wannan, ka siffanta shi da launi, in ka ka kai shi shigi. Wa da'ani da cin abinci, don wa huwa yud'imu wa la yud'a. Allah shine mai ciyarwa, ba a ciyar da shi. To Allah ba irin ka bane, kai ne kake bukatan abinci, ka ji yunwa, ka shiga tashin hankali, sai ka ci abinci kafin ka samu mai kwanciyar hankali. To kaga wannan naqasu ne kai a wurin ka, rayuwanka ba za ta miƙe ta yi daidai ba sai ka samu abinci. To Allah ta'ala bai da wannan. Wa jismi, wato Allah ta'ala bai da ainihin, ba a siffanta shi da jiki, a ce mai jiki ne. A'a, akwai wasu mutane yin su mujassima, sunan su mujassima, suka ce zatin Allah irin jikin dan adam ne, ba bambanci. To kaga wannan wanda ya faɗi haka ya kafurta, don laysa kamithlihi shay'un. In mutum ya siffanta zatin Allah yake irin jikin halittansa ne, wannan ya kafurta. Amma idan yake zatin Allah jiki ne ba irin jikin dan adam ba, wannan ya zama fasiki, amma ba za ka fidda shi daga musulunci ba. Don Ahlus Sunna sun yi tawakkufi a nan, ba sa faɗan tajassum, kuma ba sa kore shi. Wato ba za ka ce zatin Allah jiki ba ne, saboda Allah bai ce jikin ba ne. Sannan kuma ba za ka kore ka ce ba jiki ba ne, saboda bai kore ba. Abin da ya kore sai ka kore, abin da ya tabbatar ka tabbatar, ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai, shine aqida ta gaskiya. Zatin Allah jiki ne, sai mutum ya faɗi haka sai ka nemi tafsiri, kar ka kore kai tsaye. In ya ce zatin Allah jiki ne, sai ka ce me kake nufi da cewa zatin Allah jiki ne? In ya ce ina nufin jiki ne irin na dan adam, sai ya ce subhanallahi, wannan kafirci ne, zatin Allah ba jiki ba ne in haka kake nufi. Don Allah laysa kamithlihi shay'un, ba wani abu irinsa. In ka ce ina nufin zatin Allah yana da zati, jisim din nan, jikin nan, ina nufin Allah zatinsa jiki ne ba irin na dan adam ba, amma ina nufin yana da zati, zatinsa ba irin na dan adam ba, sai a ce maka to mu mun yadda Allah yana da zatin, amma cewa jikin ne ka aje wannan kalman a gefe, mu ba ruwanmu da ita. Wato idan mutum ya faɗi wani abu na aƙida, zai iya ɗaukan ma'ana mai kyau, zai iya ɗaukan marar kyau, to ana bar wa mutum wannan kalman in bata zuwa Qur'ani ko hadisi ba, sai a tabbatar da ma'ana. Idan ka ce Allah bai da makani, me kake nufi da Allah bai da makani? Ba zan kore ba sai na tambaye ka me kake nufi, shine aqidan Ahlus Sunna, istifsar. Don zai yi wa ma'ana mai kyau yake nufi, sai ka kore shi, kaga ka kuskure. In ka tabbatar kuma ƙila mummunar ma'ana ne, sai ka tabbatar ka kuskure. Allah bai da makani, me kake nufi da makani? Ina nufin Allah bai da wani wuri inda ya kewaye Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda zaka shiga ɗakin ka ya kewaye ka, ko ta ina kana cikin sa tsundum, yace haka nake nufi, sai a ce wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne, Allah bai da makani. Don ba wani abu da ya isa ya dauki Allah ta'ala, saboda kasa ma ba su isa su dauke shi ba. In yace a makani, ina nufin Allah baya saman halittansa, ba a cewa yana sama saman halittansa, sai mu ce a wannan kuma ya faɗa yana saman halittansa, wannan kuma kuskure ne, Allah yana saman halittansa, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Amma wannan kalman kuma mun bar maka ita ita makani, ba ruwanmu da ita, don ba ta zuwa Qur'ani ko hadisi ba, mu masu bi ne al-kitabu was-sunnah. mun bar maka kalman ba ruwanmu da ita mun dau ma'anar mai kyau ne to haka ake tafsiri kar ka tabbatarwa da Allah wani abu sai abun da ya tabbatar wa kansa kar ka kore masa sai abun da ya kore wa kansa idan an yi bayani ma'anar ya dace da abun da ya tabbatar wa kansa sai ka ce a wannan haka ne amma ba ruwana da kalman da ka faɗa in yi bayani ma'anar bata dace ba sai ka ce a wannan kada'an kuskure ne ba za mu tabbatar wa Allah wannan ba da kalman da ma'anar duk ka kore in ma'anar mai kyau ne ka tabbatar da ma'anar ka kore kalman shikenan ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai wannan ita ce aqida ta gaskiya aqidan ahlus sunna haka suke tafiya to a tajassum haka zaka masa in mummunar rufi yake nufi ba ruwan mu da yake in kyakkyawa ne an bar kalman amma kuma ma'ana mai kyau din kuma wannan kan muna itikadin sa a zuciyar mu sai ce au arab ko kuma penti al ardu shine me shine ma yaqumu bi ghairihi abinda yake tsayuwa da wani sa baya tsayuwa da kansa kamar yanzu penti ba dama kai penti ba gini ko akwai to sai suka ce jisim shine kaman ginin ardu al arab kuma shine me shine kaman penti kaman fanka bara ta makala kanta ba sai a jikin wani abu to kuma kamancin wannan to sai suka ce abinnan akwai wanda suka ce Allah arbun ne yana da arf wani abu da ya makale a jikin sa sai a ce a wannan kan ai ba mu same shi ba wannan kalmar babu ita ma qur'ani ko hadisi to su abinnan asha'ira suna kore irin wannan abubuwan kai tsaye aqida ta ahlus sunna kuma sai a ce me kake nufi da shi da kace arf kana nufin sifofin Allah ilimi da ji da gani da kuduran sa in yace eh sai mu ce a wannan kan ya tabbata a qur'ani da wasu kalmomi daban amma wannan kalman kuma ka tafi da ita babu ruwanmu da ita don bata zo a qur'ani ko hadisi ba in kuma kace al-arbu kana nufin Allah an ba yana da wani kaman penti haka baki ne ko fari ko me mu ce a wannan kuma ba mu san da wannan ba ba mu same shi a qur'ani ko hadisi ba ba za mu yi Allah shishige a cikin sifofin sa da zatin sa ba haka ahlul kalam mutakallimun suka dinga shigo da abubuwa cikin aqida shi yasa malamai suka yi ta rubutu su Imam Shafi suna zargin su suna aibanta su bai kamata ma ka dinga sauraron su habar na qur'ani da hadisi a dinga kawo su kalmomi ana cuccusawa sai ce wa ma 'ala llahi umurun tuftar babu wasu abubuwa da ake wajabtawa Allah subhanahu wa ta'ala babu shi babu abinda za a ce an wajabtawa Allah shi Allah ta'ala ba wani abu da yake wajaba a kansa sai abun da ya wajabtawa kansa in ya tsora wa kansa shikenan sai yayi amma in bai tsora wa kansa ba kuma kai ba za ka wajabtawa Allah wani abu ba saboda abun nan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambayansa don me yasa kai abu kaza su kuma sauran mutane ana tambayansu Allah babu bai da mu'ani mai jayayya da shi babu wani sama da shi da zai bashi umarni da hali bare a ce abu kaza wajibi ne Allah yi to amma yakan wajabta wa kansa mana misali ya wajabta wa kansa duk wanda ya yi imani ya mutu da imani zai shigar da shi aljanna to amma mubtadi'a su masu bid'a hakan ma ba za ka faɗa ba ba za ka ce Allah ta'ala ya wajabta wa kansa ya shigar da duk wanda ya masa da'a aljanna ba za ka faɗi haka ba suka ce in ya ga dama zai iya yi suna da wani abu ya ce masa aljaizul mumkin aljaizu almumkin shine ta'azibul muti'i allazi lam ya'si Allah qatu azabtar da mai yi wa Allah da'a wanda bai taba yi wa Allah ta'ala sabo ba bai taba sabawa Allah bai rayu akan imani da tsoron Allah yi wa Allah ta'ala da'a ya mutu to aqidan asha'ira Allah ta'ala zai iya azabtar da shi kaga wannan ko mu mustahili ne a wuri mu don wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah ba zalun tambayin sa in yake kai imani ka ji tsoron Allah ka mutu akan haka zan shigar da kai aljanna sai kai haka kuma yaje sa ka wuta don Allah bai zalunce ka ba bai warware alƙawarin da yayi ba ya warware to kaga Allah ba inna Allah la yukhlifu almi'ad Allah ba ya ne warware alƙawari to mu aure mu wannan ma ghairu mumkin ne Allah bai yi haka ba darajar sa ta wuce haka matsayin Allah ya wuce maka alƙawarin aljanna kuma yazo bai baka ita ba bai zai yi ai haka ba to duk wanda zai kawo ne yana son kuma ya sa maka shakka a cikin me wasu abubuwa na addini to Allah ta'ala ba abun da yake wajaba a kansa sai abun da ya wajaba a kansa ya dauki alƙawari zai yi wa me zai yi wa bayin sa wannan kuma yana zarkar da shi amma wa'idi Allah ta'ala yana saba wa wa'idi saboda wannan kuma daukaka ne in Allah ta'ala ya ce in kai kaza zan azabtar da kai in ka je lahira sai Allah ya fasa sai maka rahama ya gafarta maka kaga wannan abun yabo ne amma in kai kaza zan saka aljanna ka je lahira Allah ya fasa bai saka aljanna ba wannan abun me abun kushewa ne Allah ta'ala ba shi fantuwa da naqar subhanahu Allah ya tsarkaka gabarin dukkan wani abu da za a me da za a siffanta shi da shi na tawaya Allah ba a siffanta shi da da abin da yake tawaya ko a nan duniya yanzu kai dan adam wanda ba kamili ba sai kai mutum alƙawarin zaka bashi 10,000 kin da yazo sai kace ka fasa don Allah zai dauke ka mutumin kirki in kai mutum alƙawarin abu na kirki baka masa ba ai bare dauke ka mutumin kirki ba amma in kace zan sai na kai karanka tunda ka mini abu kaza sai kuma daga baya ka fasa sai a siffanta ka cewa kai mutumin kirki ne me hakuri ne zan buge ka zan maka kaza sai ka fasa to kaga wannan shine abun nan wa inni idza au'attuhu aw wa'attuhu la munjizu mi'adi wa mukhlifu au'idi ni idan ne yo mutum abun nan idan ne yo mutum alƙawari nace zan masa abu kaza na alheri ko na masa wa'idi shine au'attuhu na masa alƙawari zan masa narko zan masa wani abu na azaba ko in rama wani abu da yimi yace la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi zan saba alƙawari na azaba da nayi na narko amma alƙawari na alkhairi kuma zan zarkar da shi wannan mutum ne yake faɗa wannan magana ba ubangiji subhanahu wataala saboda ya san abun yabo ne in kai yabo abun na alƙawarin alkhairi ka zartar in kai alƙawarin wani abu na sharri kuma ka fasa wannan abun ayyaba masa ne shi yasa ya faɗi haka yace shi ɗabi'ansa wa inni idza au'attuhu aw wa'attuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi saboda kai na ma alƙawari kala biyu na alkhairi da sharri na kai alkhairin zan zartar da shi na sharri kuma sai in saba kaga wannan abun yabo ne to haka ubangiji subhanahu wataala sai gafarta mutum ya zama bai azabtar da shi ba kuma yayi abin da zai azabtar da shi din amma in ya maka alƙawarin rahama kuma ka cika shurudanta kuma wannan bai zai saba ba don in ya saba an danganta masa tawaya saboda haka kenan kuskure ne mutum ya ce Allah ta'ala a lahira yana yiwuwan wai ya halatta ja'iz ne mai yiwuwa ne ya azabtar da wanda ya masa da'a bai saba masa ko sau ɗaya ba wannan ba aqida ce mai kyau ba aqida ce ta yin bid'a amma al-sunna ba za su yadda da wannan ba dan in ka duba qur'ani da hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam za su kore maka wannan gaba ɗayan sa ubangiji ta Allah ƙara mana imani da fahimta zamu tsaya nan sai wani satin mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka